sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 30 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Akalla mutum 110 ake fargabar sun mutu a harin da aka kai a ƙarshen makon nan kan wasu manoma a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar daukar fansa daga shugabannin Iran. Prime Minister Habasha Abi Ahmad ya kira wani taron majalisar dokokin kasar na bazata a yau Litinin, yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, zaji cewa a Najeriya masana tsaro da kuma kungiyoyin addini na ci gaba da yin tsokaci don gane da kisan gillar da ake zargin mayakan Boko Haram sun yi wa wasu manoma fiye da 40 a jihar Borno.
Batun tsaro ya zama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, sakamakon cewa ba a yi amfani da shawarwari da kwararru suke bayarwa ba, sannan ba a daukar matakai aikace na ganin cewa an yi maganin abubuwan da suke faruwa.
Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce za ta ba da tallafi ga iyalan 'yan banga da 'yan bindiga suka kashe a jihar.
Mutum za ta duba ta ga abu ne da ya taimaka ma iyalansu, amma abu da ya fi muhimmanci a ciki duk wanda ya rasa ranshi, wannan gwamnatin da za su saki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi.
Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyar 'yan jarida ta koka game da yadda annobar COVID-19 raba wasu ma'aikatan kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da aiki. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Akalla mutum 110 ake fargabar sun mutu a harin da aka kai a ƙarshen makon nan kan wasu manoma a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, wanda ake zargin kungiyar mayaka masu ikrari da jihadi da kaiwa a yankin. A cikin wata sanarwa da ya fitar mai kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ƙasashen Afirka Edward Colon, yace ya fusata matuƙa kuma ya firgita da mummunan harin da aka kaiwa fararen hula a ƙauyen Koshobe dake kusa da Maiduguri babban birnin jihar Borno. Akalla fararen hula 110 aka yi wa kisan gilla, kuma wasu da dama sun jikkata a wannan harin, inji Colon. Ya ƙara da cewa shine mafi munin hari akan fararen hula da basu ci ba basu gani ba da aka gani a bana. Ya kuma yi kira da a hukunta waɗanda suka aikata wannan danyen aiki na rashin imani. Da yammacin ranar Lahadi, kakakin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da wata sanarwa inda ya allawa dai da mummunan harin da aka kaiwa ma'aikatan gonar shinkafa a ƙauyen na Koshobe. A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar daukar fansa daga shugabannin Iran. A wurin jana'izar da aka yi a ma'aikatar tsaro ta Iran a Tehran, ministan tsaro janar Amir Hatimi yace mutuwar Fakhrizadeh ta hada kan Iraniyawa tare da kara musu himma, sannan kasar za ta ci gaba daga inda ya tsaya cikin sauri da kwarin gwiwa. 'Yan bindiga sun kai harin kan motar Fakhrizadeh a ranar Juma'a, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa garin Absad da ke yankin karkara. Iran dai ta dora laifin kisan kan Isra'ila. Ministan leken asirin Isra'ila Eli Cohen ya faɗa wa wani gidan rediyon Isra'ila a ranar Litinin cewa yanzu ya san wanda ke da alhakin kai harin. Prime Minister Habasha Abi Ahmad ya kira wani taron majalisar dokokin kasar na bazata a yau Litinin, yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar. Da yammacin ranar Lahadi, kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa shugaban yankin na Tigray People Liberation Front Debretsion Gebremichael ya yi ikirarin cikin wani sakon wayar salula da ya aika wa kamfanin dillancin labarai labaran cewa sojojin Tigra sun harbo wani jirgin Habasha kuma sun kwace wani gari daga sojojin tarayya. Babu wani martani nan da nan game da wannan ikirarin daga gwamnati ko sojojin kasar. A wani labari makamancin wannan ofishin jakadancin Amurka a Eritrea ya ce an ji karar fashewa har sau 6 a cikin dare a Asmara babban birnin kasar.
Jima kadan Zahara Aminu fage za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. A Najeriya masana harkar tsaro da kuma kungiyoyin addini na cigaba da yin tsokaci game da kisan gillar da ake zargin mayakan Boko Haram suka yi wa wasu manoma fiye da 40 a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. Sama da manoma 40 ne aka kashe a ranar Asabar da ta wuce, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tirar da Allah wadai da harin. To amma kuma masanan na ganin lamarin na neman gagarar kundila a yanzu. Ta rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Adamawa.
Shi dai wannan kisan gillar da ake mazargin makan Boko Haram ne suka yi wasu manoma a jihar Borno na Kozuwa ne a kasar da kwanaki biyu da taron gwamnatin Arewa maso gabas suka yi a Yola, inda gwamnatin suka ma bukaci da baiwa jihohi ikon gurfanar da 'yan ta'adda irin na Boko Haram a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Wannan sabon harin dai tuni ma ya sake bude wani sabon shafi a tabbarin tsaro a Najeriya. Muhammad Ismail mai bin diddigin haka tsaro ne a Najeriya ya ce fa akwai abin duba don gane da abin da ke faruwa ma a yanzu.
Abin da zaka tuna shine duk lokacin da irin wannan abin ya faru, abin da shugaba zai zo shine ya ce Allah ya ji kan murai kuma ya nuna fushin shi akan wannan abu na din. Matakin da ya kamata a dauka kusan ba a daukan su. Misali yau an ce jama'a sun ce a cire wannan watan security chips nan, amma har yanzu an ki daukan wani mataki. Bai da ko za a yi a ce kana yin abu daya kullun kai abu daya, canza hanyar da kake yin abubuwan ka, musamman kuma ka ce kana so ka ga canjin yanayi. To mu dai yanzu abin da ake bukata shine maganan harkar security abun nan, jama'a fa sai yanzu dole sai sun dauki mataki da kansu.
Shi ko wannan tsohon jami'in tsaron wanda ya taba yin aikin soja Amatu Kujada na ganin lokaci yayi da za a sallame waɗanda ke jagoranta hukumin tsaro a ƙasar.
Wato in ka dubi masalolin tsaro da yadda abubuwa suke faruwa, na farko daga hukumar gudanarwa na lura da waɗannan hafsoshin gaba ɗaya na kowane sashi, malawo daga soja, hukumar ɗan sanda da kowace iri dai wanda suke ruke da gudanar da harkokin sun dade a mukaminsu. Shekaru ya yawa kowa ya kamata ya tafi, an bar su an rasa mafita. A da ko shi mai girma shugaban kasa ya sani a lokacin da yake wannan aikin din, ko komanda ne ba a barin sai wani lokacin yayi wa'annan watanni a wuri ma bare ma a kan mukami a wannan yawan shekarun din. In ba an canja wa'annan ba, dukkansu sun ya kamata su je su huta. Mun gode musu sun yi ayyukansu. Yanayi ya canja, ana bukatar matasa jarata wa'anda za su yi ihu ko daga ina budo daga sama su sauko su kare mutuncin kasar nan. Ba wai mun ce wa'annan ba su yi ba, amma dadewansu yayi yawa, shi yasa ba za a samu inganci ba.
Kamar sauran al'umma, suma shugabannin addini sun koyi tunni da abubuwan da ke ma faruwa a yanzu. Dr. Hafiz Said na cibiyar Haidar Santa ya koyi wa lamarin duban basira.
Batun tsaro ya zama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, sakamakon cewa ba a yi amfani da shawarwari da kwararru suke bayarwa ba, sannan ba a daukar matakai aikace na ganin cewa an yi maganin abubuwan da suke faruwa. Akwai shawarwari ta fuskacin tattalin arziki da haɓaka tattalin arzikin al'umma, akwai shawarwari ta fuskar gyaran hali, akwai shawarwari ta fuskacin doka da oda da daukan mataki ko kwara kan masu barna, akwai shawarwari kan koyarwa da ilmantarwa da wayarwa, akwai shawarwari na da suka shafi sanya kishin kasa a cikin al'umma, wanda orientation wato tarbiyyar da aka bayar har yanzu ba ta shiga jiki ba, kuma ba a tsaya an kula da muhimmancin da wannan bangare ba. Akwai shawarwari na dakile rashawa da cin hanci wanda ya zama uwa uba wajen lalata tsaron Najeriya baki daya.
Koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka kashin wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Litinin zababban shugaban Amurka Joe Biden na shirin fara karɓar bayanan da ake bawa shugaban ƙasa a kullun abinda zai bashi damar samun rahotannin da hukumar tattara bayanan sirri ke shiryawa kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa yayin da yake shirin kama aiki a watan Janairu. Haka zalika ana sa ran Biden da zababbiyar mataimakiyarsa Kamala Harris a yau Litinin za su bayyana sunayen mutanen da za su ke manyan makamai a fannin tattalin arzikin kasar a gwamnatin su. Kafofin watsa labarai da dama bisa ga bayanai daga mutanen da ke da masaniya game da tsarin sun bada rahoton cewa Mira Tandon ita ce za ta jagoranci ofishin kasafin kuɗi a fadar White House tare da masaniyar tattalin arziki Cecilia Rose wacce za ta zama shugabar majalisar masu shawara kan tattalin arziki. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi gargadi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Anthony Fauci, Director Cibiyar Kula da Cututtuka Masu Yaduwa ya ce adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa bayan hutun cika-ciki ko Thanksgiving da aka mai yiwuwa muga karuwar masu kamuwa da cutar. Har ila yau a jiya Lahadi Dr. Deborah L. Brinks mai kula da kwamitin coronavirus na fadar White House ta faɗa a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS cewa mutanen da suka yi tafiya a lokacin hutun dole ne su ɗauka cewa sun fuskanci barazanar kamuwa da cutar ko kuma sun kamu da ita saboda akwai buƙatar su je a gwada su a mako mai zuwa. Ta kuma yi kira ga mutanen da suka yi tafiye-tafiye a lokacin hutun da su kaucewa yin mu'amala da mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ko kuma suke da wata cuta. Gargaɗin likitoci ya zo ne yayin da a ranar Asabar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan Nuwamba kaɗai a Amurka ya kai miliyan 4 wanda ya ninka adadin mutum miliyan 1,900 da aka gani a watan Oktoba.
Daga yadda Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wa wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya inda gwamnatin jihar Neja ta ce za ta ba da tallafi ga iyalan 'yan banga da 'yan bindiga suka kashe a jihar. Akwai dai ɗaruruwan 'yan banga da waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a sassa daban-daban na jihar. Daga Neja ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ce za ta bayar da tallafi na musamman ga iyalan 'yan banga da suka mutu a lokacin da suke yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a jihar. Akwai ɗaruruwan 'yan banga dai da waɗannan 'yan bindiga suka yi ma kisan gilla a sassa daban-daban na jihar Niger. Ga abin da gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ke cewa a lokacin da yake ganawa da wasu ɗaruruwan 'yan bangar a ƙaramar hukumar Kwantagora.
Saboda ka wanga aiki da kuke yi dole a gode muku, kuna tsare gidajenku, kuna tsare al'umma, kuna taimaka wa 'yan sanda da sojoji. Duk abin da ya dace a yi a taimaka muku za a yi insha Allah da kayan aiki. Akwai 'yan uwanmu da wasu sun rasa rayukansu, gwamnati za ta duba ta ga abin da ya dace a taimaka ma iyalansu. Amma abu da ya fi muhimmanci a ciki duk wanda ya rasa ran shi wannan gwamnati dai za su saki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi.
Lamarin 'yan bindigar dai na yi ma jama'a kisan gilla a jihar Niger na ci gaba da ƙara ta'azzara kamar yadda wannan mazauni karamar hukumar Mashegu ke cewa.
Yau an kai mutanen nan sun yi kafturin wasu eriyoyi a cikin jihar Niger ke wuraren masu da iko da wuraren sun kori manoma, sun kori mazauna ƙauyen, yanzu suke da iko da wa'annan wuraren. Kamar in ka ɗauka shi wanki ji da foto wurin nan yanzu suna nan suke cin karansu babu baka. Yanzu suke nan cikin masallacin ma juma'a da sauran wurare ba ɓoyo ba komi haka suke yawo yanzu.
Wani karamin hukuma ke nan?
Karamin hukuma Mashegu.
Wannan al'amari dai ya sa a yanzu haka manyan jami'an gwamnatin jihar Niger yin ɗamara cikin kayan 'yan bangar domin tunkarar waɗannan 'yan bindiga. Kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger Barista Abdul Malik Sarkin Daji na daya daga cikin waɗanda suka saka kayan yan bangar.
Sharkan tsaro duk wani mai hankali kuma kana jagorancin jama'a ba na yan banga bane kawai. Sai yasa duk nazo zamu shi ta irin wannan fita ne kan sa kayan su domin su gane daidai da su a matsayina na wakilin gwamnati. To ba su kada zamu tura ba don su sa rayuwar su cikin risk. Mu ma ya cancancin mu shiga cikin su, mu ma mu sa rayuwar mu cikin risk. Idan commissioner zai sa kayan banga kuma a fita neman wayan gamiya ga mutane tare da shi, to kai da kake zaune gida mai zai hana ka kai.
Daya daga cikin shugabannin yan bangar dai Alhaji Aliyu Makiga ya nuna gamsuwa da tallafi da gwamnatin tace za ta ba su, sai dai ya ce suna buƙatar ƙarin kayan aiki domin tunkarar waɗannan yan bindiga.
Muna yi ne don kishin wurin mu, muna son a ƙara mana ammunition din nan saboda wani lokaci muka hadu da masu yawa muka dan in aka ce yau ammunition din ka ya ƙare shortage na ammunition an samu matsala kuma abun hawa kamar mota machine.
Ko a cikin makon jiya ma waɗannan yan bindiga sun hallaka wasu sojojin Najeriya guda shida tare da wasu yan bangan guda biyu a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, to daga Najeriya sai jamhuriyar Niger, yayin da a yau 30 ga watan Nuwamba ake bikin tunawa da ranar cika shekara tara da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya saka hannu akan dokar hana kulle yan jarida akan aikin su. Kungiyar yan jarida ta koka game da yadda annobar COVID-19 ta raba wasu ma'aikatan kafafen yada labarai masu zaman kansu da aiki sanadiyar karancin kudaden shiga. Wakilin murya Amurka Aimai Sulaiman Mun Barma ya aiko mana da karin bayani.
Taron shugabannin kungiyoyin yan jarida nahiyar Afirka da ya gudana a kasar Afirka ta Kudu a watan Yunin 2007 ne ya buƙaci shugabannin kasashe su rattaba hannu akan wani tsarin daftarin da ke hangen kawo ƙarshen ɗabi'ar kulle yan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin watsa labarai. A nan Nijar a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan wannan takarda da ake kira Declaration de la Table de la Montagne, a cewar shugaban cibiyar yan jarida Ibrahim Haruna. Daga lokaci kawo yau an samu ci gaba a fannin yancin aikin jarida, kwarai yake wasu matsaloli sun gita.
Yau halin da yan jarida kasar nan suke ciki hali ne mawuyaci. Kaga daman ana cikin hali ne wanda ba a da cikakken albashi. Aka zo aka fada wa ga annoba ta COVID-19 wanda yasa yan jarida da yawa wa an saka hudda su daga aiki, wa su aka tafi su je su zauna a gida sai daga baya an neme su. To wanda daman albasin ba na kare bane kuma aka zo aka shiga cikin hali ka gani an shiga. Muka yi kira gwamnati muka ce a'a adiba a gani aikin nan na yan jarida aiki na kowa na ƙasa ne. Ke ne ya kamata a kawo musu gurin gwamba a kawo taimako na zaba wa gidan jaridodi. Mun yi tsammanin lalle za a taimaka. To wannan kaga taimaka bai sa cikin wanga hali ne muka yi wa ga sallah ta yau.
Domin karfafawa yan jarida gwiwa a irin wannan lokaci na a ci da hakuri, cibiyar yan jarida ta Maison de la Presse ta shirya wata gasa inda aka rarraba tukuici ga waɗanda suka hada muhimman rahotanni masu la'akari da matsalolin jama'a. Yar jarida daga tashar TV Canal 3 Rashida Usman na daga cikin waɗanda suka samu irin wannan tukuici.
Ina nan ga ji dadi kwarai tunda na ci wannan pri na pri Maryam Keita na yi sujet bisa kan ɗan mata wajen aiki inda mai par exemple mai gidanka in yace yana son ka kace baka son shi le fait que kace baka son shi yana iya zama maka masala cikin gudanar da aikinka don ku bisa kan wannan ne ni nayi research kina.
Ministan watsa labarai Habi Muhammadu Salisu wanda ya jagoranci bikin karrama ranar ta 30 ga watan Nuwamba ya bayyana cewa gwamnati na ci gaba da duba hanyoyin saka hannu akan wata yarjejeniyar da ta yi tanadin albashi mai tsoka ga ma'aikatan watsa labarai. Ya kuma ja hankulan yan jarida akan maganar adalci a tsakanin yan takara a wannan lokaci da ake gab da soma yakin neman zabe.
Yanzu ma na yi magana da president da conseil de la communication ta sadarwa wanda muka ce yanzu kowa za a bashi haƙƙi ne duk dan siyasa yau daidai shi ke don da dan takara daidai shi ke babu wanda ke wani kidan bai kamata ba ku yan jarida ku yaba wani ku kyale wani mun ce bana nan da lokaci kada in Allah yarda muna so wannan abin da kira conseil collectif a sa mu hannu saboda ku yanzu albashi ku bai kai ya kawo ba amma kullun kuna ce ba ku abin da ya sheku to ba ku abin da ya sheku dan ku bar ƙarya.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi
garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, akan hanyoyi da matasa masu sha'awar fada da kaifin basirar da Allah ya yi musu a fannin fasahar zamani. Shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani ta NIDDA, Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi, yana mai cewa babu wani ɗan ƙasa da za a bari a baya, musamman a wannan ƙarni na 21 da ake ciki. To idan na fahimce ka, kana nufin idan matasan Najeriya suka kirkiro da waɗansu abubuwa da suka shafi fasahar zamani, akwai yadda za ku tallafa musu, ta ya su kuma za su gabatar muku da wannan basirar tasu?
To akwai abin da muke kira innovation challenge,
wato kana nufin kenar a dama ta baje kolin basira kenan.
Mun fara ta a cikin lokacin da annobar take da tsanani, aka hana walwala, muka yi wanda muka kira ga 'yan Najeriya masu fasaha su zo su yi baje kolin fasaha, su ta yadda za a yi amfani da shi a takaita watsuwar ita annoba, da kuma wanda za a iya amfani da shi wajen kawo ci gaban tattalin arziki. So a ciki da muka yi, an sami mutane uku da suka yi abu wanda ya yi kyau, kamar akwai wanda ya yi ventilator, abin da ake ta nema lokacin annoba din nan, akwai wanda ya yi disinfection chamber, irin kamar abin da aka mutum zai shiga cikin ka shiga sai a
wanke jikinka da wasu
sinadarai, da kuma akwai wanda ya yi manhaja ta asibiti, saboda a lokacin mutane kowa yana tsoron ma zuwa asibiti, su ma'aikatan asibiti suna tsoron ba su san waye zai zo ba, mutum mara lafiya yana tsoron shi ma zuwa bai san wa zai haɗu da shi a can ba. So sai muka samu wanda ya wata manhaja, wanda mutane za ka yi amfani da wannan manhaja, likita ya baka magani har ma ya tura ka gun da za ka yi test laboratory, mutum ya yi test a sa resulting a wannan manhaja, likita ya rubuta mutum magani ya je ya siya ba tare da ya je asibiti ba. So duka wannan ukun mu muka ɗauki nauyinsu, muka biya kuɗi har suka yi waɗannan abubuwa, kuma duka sun yi amfani da abubuwa a cikin ƙasar nan ne. Shi wanda ya yi wannan manhaja ta asibiti, mun yi testing ɗin shi a Edo State, wanda a lokacin an samu mutane sama da 15,000 da suka yi amfani da wannan manhaja. Wanda ya yi ventilator ya gama ya kawo, muna aiki da hukumar lafiya za a yi testing a kan dabbobi, sannan a fara aiki da shi a kan mutane. Wanda ya yi shi ma wannan disinfection chamber ɗin, ya yi ya maka mana ɗaya tana nan office ɗin, wanda shi ma ana testing, wanda zai iya kai shi haka so-so idan sun ga suna so su siya. So muna so mu yi rinƙa yin wannan abin duk bayan wata uku. Yanzu muna so mu yi wani wanda a kan ya za a ta fasahar zamani, wata manhaja da za ta taimaka mutane su rinƙa koyan karatu a gida, musamman yara, ko da an koma makaranta tunda an riga an fara abubuwan virtual learning din nan, za ka ga mutane wasu ne bi kamar lesson teacher za a iya amfani da shi. Sannan akwai maganar remote working, irin
wata aiki daga gidaje,
aiki daga gidaje, shi ma muna so mu kawo shi as a challenge ɗan Najeriya masu wannan fasaha su zo su yi baje koli. Duk wanda ya yi, idan aka zaɓi nashi, za mu tabbatar mun ba da kuɗi, mun taimaka an yi abin nan har yanda zai yi amfani, a nuna mutane su fara siya. So ka ga mu a nan mun an cimma abu biyu ko uku. Na farko maganar manhaja da aka yi a cikin gida, ba sai mun je wata ƙasa mun siyo ba, Na biyu, mun taimaka wajen ayyukanmu na ci gaban fasahar zamani a ƙasa. Na uku, an samar wa mutane aiki. Saboda shi wannan mai fasaha da ya zo ba shi da kuɗi yana da kawai tunani ne. Muka taimaka masa tunaninsa ya zama wani manhaja. Sannan aka nuna mutane aka ga abin yana aiki mutane su fara siya. Kage wani ba zai ma fara shi ma ya bude office ɗin shi ne ya fara wannan ɗin shi sannan ya fara ɗiban mutane aiki.
To ana iya cewa akwai wata kafa musamman kila ta yanar gizo wanda mutum zai iya aiko muku da cewar ya shirya ko kuma yana da wata basira kenan?
Eh, akwai kafar da ake muna budewa kafin a fara muke budewa. In an gama sai mu lide saboda kamar in ka bar ta bude ko yaushe mutane abin ba zai za a sa rana a ce maybe daga 10 ga wata zuwa 20 ga wata duk mai abu ya tura. In mutum ya sa a wannan kafar za a tantance kuma akwai alkali da za su zo su duba su ga masana ne na harkar wannan abin. So daga nan shi mutum zai zo yi bayani a tare mutane a gani sai mu zaɓi wanda zai fi kyau. In aka zaɓa sai mu je mu masa wani horaswa ta musamman ta yanda ka san wani lokacin akwai mutum tunani daban da kuma a canza tunanin ne ya zama abu mai aiki. Wani yana da tunanin amma saboda ba shi da kwarewar yadda zai canja shi ya sa ba zai iya ba. So shi ya sa muka yi su horaswa ta musamman wanda a nan za a taimaka musu su mai da wannan tunanin nasu ya zama abu mai amfani. So daga nan kuma sai a zo a samu inda za a je a gwada a ga yana yin aiki ko baya. In yana yin aiki daga nan sai a samu masu siyar.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen daidaita muku sautin shirin, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam, nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai
ta gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Amadu Abacha Macina da kawo mai goro kumsa waɗanda suka ce sashin Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatanku. Adalcin shugabanni da samawa matasa ayyukan yi su ne kaɗai za su kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da suka addabi yankin arewacin ƙasarmu Najeriya. Saboda akwai miliyoyin matasa waɗanda suka kammala karatu suna zaman kashe wando ba su da aikin yi kuma gwamnati ba ta tallafa musu da jarin da za su kama sana'o'in dogaro da kawunansu ba. Shi kuwa Abubakar kawo girgir cewa yi salamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun yi tur da Allah wade da harin da ƴan ta'adda suka kaiwa manoman shinkafa a garin Zafarmari na jihar Borno domin abu ne da ya ɗaga hankulanmu ya hana mu nutsuwa. Ya Allah kai mana maganin duk wasu ƴan ta'adda da kuma masu hannu a cikin ta'addancin amin. Sai sakon Yusuf Bazuka mai leda Gulalo jihar Bauchi wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Yankan ragon da ƴan Boko Haram suka yi wa masu noman shinkafa mutum 43 a Zubarmari a ƙaramar hukumar Jere ta jihar Borno hakan abin tun da Allah wade ne. A ƙarshe sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madakin jihar Bauchi Najeriya wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna tur da Allah wade da irin rikon sakainar kashi da shugaban Muhammadu Buhari ke yi wa fannin tsaro a ƙasarmu Najeriya ganin yadda a kullum matsalar sai ƙara ta'azzara take yi. Ya kamata shugaba Buhari ya yi canje-canje a fannin tsaro ko za mu samu sa'ida.
Sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 abubuwan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Zahara Amina Fage wacce ta tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lester da ta hada mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe.